الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ru mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 14 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi ne yau ba da ifi idan da tambayoyi suka iya gabata wai matsayin sanya fararen tufafi a shar'ance sanya farfarin tufafi ga musulmi mustahabi ne dalilin da ke tabbatar da mustahabbancin haka shine hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa ilbasu min siyabi kumal bayad fa innaha min khayri siyabikum wa kaffinu fiha mawtaqukum Allah ya ce ku sanya farkon cikin tufafi daga cikin tufafi Allah ya ce domin farkon tufafi sune fiyayyin tufafin sannan sai ya ce kuma mamatan ku da kafani da su wannan hadisi yana tabbatar da abinda aka so ga namiji mumini wato shine sanya fararen tufafi kuma bugu da ƙari ga hadisi wanda na cikin sahihai hadisin da ya shahar da cewa hadisu jibril wanda Umar Allah ya ikara masa yadda ke faɗa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zati yawm idh qala alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر الحديث عمر yake cewa yayin da muke zauni a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace idza qala alaina rajul kai sai kawai sai wani mutum ya gudo gare shi ba mu tantance ba kawai sai ga wani mutum wannan mutum yace shadidu bayadu thiyab mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar babu wani alamu na bulaguro ma tattare da shi wata gajiya ko wata kula ashahid anan cai shadidu bayadu thiyab mai tsananin farin tufafi anan ma malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin ladabba musamman ga dalibai shine sanya farin tufafi dan haka dai a takaice kalan fari na tufafi ko kuma ce farin tufafi wannan yana ɗaya daga cikin fiyayyen tufafi wanda aka zaba mana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana na'am
wannan kuma in yayi raka daya da sallar magriba ai sai tace ci ko raka daya kuma sai raka daya
wani misali yanzu mutum ne a sallah ta magriba ya samu raka'a daya ko kuma misali mu ce masbuki ne wanda aka tsire masa da wani abu na bangaren sallah ta liman cuku zai yi ko kuma ramu abin da ya huce masa zai yi misali a sallah ta magriba ka samu raka'a daya ta karshe liman idan ka tashi wadannan raka'o'i biyu gaba daya kowace fatiha da sura za ka yi a bayyane ma'ana ramu abin da ya kuce maka za ka yi ko kuma ciko za ka yi a takaice ciko za ka yi idan ka samu raka'a daya a sallah ta magriba ta karshen limami kenan to kai wannan ita ce matsayin taka ta farko mai fatiha da sura idan limami ya salamce ka tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane idan ka zo kai sujjada sai ka zauna kai tafiya idan ka gama sai ka tashi ka kawo raka'a daya fatiha a goye ba sura haka misali a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na karshe wanda fatiha ne kadai ba sura to kai a wajen ka matsayin biyu suke na farko masu fatiha da sura idan ka tashi raka'a idan ka tashi fatiha kadai zaka kawo a wadannan raka'o'i guda biyu an gane ko abu ne haka zaka kiyasta a kowace sallah abinda ka samu na sallar liman sai ka dauke shi shine na farkon ka iya abinda zaka yi ciko zaka yi misali a sallar isha ka samu raka'a ɗaya ta karshe wannan ɗaya ta karshe da ka samu tare da liman ita ce matsayin taka ta farko mai fatiha da sura idan liman ya salamce ka tashi sai ka yi fatiha da sura a bayyane idan ka zo ka yi sujjada sai ka zauna ka yi tahiyya sai ka tashi ka kawo raka'a biyu fatiha kadai ba sura dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idan za ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa kar ku je ma sallah kuna guje-guje manzon Allah ya ce fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu abinda kuka tarda ku sallata sai ya ce wa ma fatakum fatimu abinda ya kuce muku ku cika an gane ku ba caye ba ku ramu caye abinda ya kuce muku ku cika don haka kenan sai ka kiyasta duk abin da ka samu na sallar liman sai ka dauka shine na farkon ka iya abin da zaka yi ciko zaka yi bai ya dacewa wai sunayen Allah da ake rubutawa a jikin abin hawa wannan kwata-kwata baya dacewa kuma wannan baya daga cikin girmama sunayen Allah girmama sunayen Allah shine ka karanta ka fahimci abin da yake ciki kai aiki da shi in har neman tsaro da kariya kake da albarka game da wannan abun hawa naka to tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda zamu yi addu'a ta musamman ya karantar da mu idan zamu hau abun hawa an gane ko da izinin Allah zamu sauka lafiya kuma Allah zai sanya albarka ga wannan abun hawa namu addu'a aka karantar da mu subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun idan ka ce bismillah sai kai wannan addu'a subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan haka baya dacewa rubuta sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko wasu ayoyi na alqur'ani ko abin da ya kama da haka a jikin abun hawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 26 tare da cewa aya ta 26 cikin bayani ne na aya ta 23 ba laifi muna iya komawa kanta sannan mu ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون wato ubangiji ta'ala na fada wala qad arsalna nuhan ila qaumihi ubangiji ta'ala yace tabbas wato mu ne muka aika annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa jama'ar sa fa qala ya qaumi ibudullaha annabi nuhu alaihi salam ya fada ga jama'ar sa yace ya ku jama'a ta ibudullaha ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malaku min ilahin gairu ba ku wani ba ku da wani abun bauta na daban wato banda shi malaku min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in banda shi yace afala tattaku yanzu ba za ku kiyayi kanku game da azabar sa in har kun bauta ma wani ba shi ba ai ku yi kokari ku kare kanku tsakaninku da azab ku sanya garkuwa tsakaninku da azabar sa wato shine kadaita shi a cikin ibada kamar yanda bayani ya gabata annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu karni goma ke akwai gaba ɗayan su suna kan tauhidi da mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka juya hannun agogo baya suka dauki ibada suka dora ta ba a mahallin da ya dace da ita domin sun sarrafa haƙƙin Allah subhanahu wataala ga wasu salihan bayi guda biyar wanda ubangiji ta'ala ya ambata mana sunayensu a cikin suratul nuh kamar yanda mushrikan ke ma junansu da juna wasiya la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yaquqa wa nasra wadannan sunayen salihan bayi ne wanda Allah ya musu rasuwa a cikin wani lokaci takaitacce a cikin mutanen annabi jama'ar suka samu damuwa game da mutuwar waɗannan mutanen kwarai shaydani ya kawata musu cewa abinda za ku yi ku dan rage ma kanku damuwa ku sassaka hotunansu ku kawo ku girka a wuraren ibadar ku in har kuna ganin su sai ku dan samu wato nutsuwa kuma ku zage a cikin ayyuka na ibada kamar yanda suke zagewa suka bi shawarar shaydani suka yi hotunan waɗannan salihan bayi suka aje a wuraren ibadarsu zamani yayi zamani waɗannan jama'a suka wuce ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya shaydani sai ya dawo ya nuna musu cewa ku san da cewa uwayenku in sun fada tsanani babu wanda suke fakewa zuwa gare shi face waɗannan babu waɗanda uwayenku suke bauta ma face waɗannan me za a yi a lokacin nan sai suka dukufa akan bautar gumaka suka bar bautar Allah sai Allah ya turo farkon manzanni a cikin su shine annabi Nuhu alaihi salam abinda ya faɗa ga jama'ar sa shine yace ya qaumi ibudullaha yace ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in banda shi domin shi ya halicce ku ya busa muku rai yake ba ku ci yake ba ku sha yake janyo muku amfani yake ije muku tsanani yake yaye muku dukkan wani abu da ya same ku na gunci don haka duk wanda baya iya aikata ɗaya daga cikin wannan to bai dace ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada waɗannan al'amurra ku gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suka keɓanta da ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ya ce malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in banda shi sai ya ce afala tattaku shin yanzu ba za ku sanya wata garkuwa tsakankaninku da uƙubarsa mecece garkuwar wato shine kadaita shi a cikin ibada don haka wannan yana nuna mana albadu bil ahammi fal aham, farawa da abin da yafi muhimmanci sannan wanda yake biya masa a wajen muhimmanci. Farkon abin da ya kamata a karantar da jama'a a kimsa musu a cikin zukatansu, wato shine tauhidi, sanin Allah, su san wane ne ubangijinsu kuma su san mene ne haƙƙinsa. Don haka duk manzannin Allah gaba ɗayansu, farkon abin da suke kiran jama'a su shine kaɗaita Allah a cikin ibada, domin tauhidi matsayin fondasiyon ne. Sai in ya samu zama, sannan duk wata ibada za ta samu zama. Amma matukar tauhidi bai zauna ba, duk abin da aka gina na ibada sunan shi rushe shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana buniyar islamu ala khams, sai ya ce shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Manzon Allah ya ce an gina wannan musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko sai ya ce shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tauhidi kenan. Sannan sai ya ce tsaye da sallah, sannan bayar da zakka, sannan wato azumi, sannan kuma hajji. To dan haka shine yace wala qad arsalna nuhan ila qaumihi, ubangiji ta'ala yace tabbas yace mu muka aika da annabi Nuhu ila qaumihi zuwa jama'arsa. Wannan kuma yana nuna mana duk wani manzo da Allah ya aiko, Allah ya aiko shi ne zuwa mutanansa kawai. Manzan da aka keɓance shi da manzanci wanda yake gamamme shine manzon sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, shine Allah ya bashi manzanci wanda yake gamamme, manzancinsa gama duniya ne. Tun ran da Allah ya aiko shi, matsayin manzo ne zuwa duniya baki daya kuma har zuwa kiyama, kamar yadda yace wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man bala, an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku da na bayyana a cikin ku, wa man balaga da wanda alqur'ani ya cin masa har zuwa kiyama. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yake faɗa cewa an keɓance shi da abubuwa guda biyar wanda Allah ya masa kyautar su, babu wani annabi wanda Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar. Na daga cikin su manzon Allah ya ce wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumi khassa wa bu'istu ila an-nasi 'amma aw kama kana. Manzon Allah ya ce duk wani annabi ana aiko shi zuwa jama'arsa kadai, yace amma ni sai aka aiko ni zuwa jama'a gaba daya, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalnaka illa ka fatan lin-nasi bashiran wa nadhira, kamar yadda ya koma faɗa a cikin suratul a'raf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a, ce da ku, ce da su, ya ku jama'a, lalle ni manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa gare ku gaba daya, kuma manzancinsa ya hada hatta da aljannu, kamar yadda ubangiji ta'ala yace in huwa illa dhikrun lil alamin, wannan alqur'ani bai zamanto ba face tunatarwa ne lil alamin, ai ga mutum da aljannu. In aka ce adam abinda ake nini anan mutum da aljannu. Dan haka kenan kamar yadda wasu suke rai cewa wai manzo ne na Larabawa kadai, an gane ku, wannan magana ce wadda take ta banza. Allah ya turo shi a cikin jama'a ta Larabawa, amma ba manzo bane wanda yake banta da Larabawa, manzo ne na dukkan duniya gaba dayanta, koma wane launin fata kake, koma wane yare kake, koma a ina kake rayuwa, to baka da wani manzo face shi, kuma manzancin shi manzanci ne wanda sai ya dangana da alkiyama, kamar yadda hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa. Hadisin na cikin Sahih Muslim yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzon Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, yace babu ɗaya daga cikin wannan al-umma sai yace yahudiyyin wala nasraniyyin, ba yahudi ko dan mushan, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi wato kwaci sai ya kasance makomar sa ita ce wuta. To dan haka dai a takaice nan Allah ya nuna mana annabi Nuhu alaihi salam matsayin sa manzo ne zuwa jama'ar sa kawai, kamar yanda annabi Isa alaihi salam shi ma manzancin sa manzanci ne kebantacce zuwa jama'ar sa kawai sune bani Isra'il, kamar yanda Allah ya hakaito mana fadar annabi Isa yana fada yana cewa wa rasulan ila bani Isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, yace Allah ya aiko ni a matsayin manzo nake zuwa jikokin Yaqub alaihi salam. Haka can cikin suratu Saf, wa idha qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad al-aya. Shine sun ce fa qala ya qaumi ibudullaha, annabi Nuhu alaihi salam ya fada ga jama'ar sa yace ya ku jama'ata ibudullaha, ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada, malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta in banda shi, afala tattaqun, yanzu ba za ku kiyaye shi ba, ma'ana ku kare kanku game da azabar sa. Lafazin tattaqun an ciro shi ne daga attuqa, lafazin attuqa ko kuma attaqwa an ciro shi ne daga alwiqaya, alwiqaya ita ce garkuwa wanda mayaki yake kare kansa game da makamin abokin gaba. Da yace afala tattaquna, shin yanzu ba za ku sanya wata garkuwa tsakanin ku da azabar sa? Kinan anan ana kwadaitar da mu cewa mu yi kokari mu sanya wata garkuwa da shamaki tsakanin mu da azabar Allah. Kinan wace garkuwa ce? Shine kadaita shi a cikin ibada. Duk wanda yake bukatar ya gama lafiya a wannan rayuwarsa ta duniya, sannan kuma ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama, hanya ce daya daya shine kadaita Allah a cikin ibada. Fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi, wato jama'a daga cikin waɗanda suka kafir, jama'ar da suka kafirce ma ubangijinsu, min qaumihi daga cikin mutanen annabi Nuhu, lafazin al-mala'u su ne manyan gari kenan, waɗanda suke masu daraja a gari kenan, manyan gari masu kuɗi da sarakuna su ne ake nufi da al-mala, waɗanda in sun wuce akan nuna su da yatsa cewa su wani ne suka wuce. Shine yace fa qala al-mala'u alladhina kafaru, wato jama'ar da suka kafirce ma ubangijinsu, min qaumihi daga cikin mutanen annabi Nuhu, sai suka fada ma haza, suka ce wannan Nuhu da kuke gani bai zamanto ba illa basharun mithlukum, face kawai mutum ne tamkar ku, an gane ku mutum ne tamkar ku, daidai da ku yake, yuridu an yatafaddala alaykum, kawai yana nihi ne ya fifita akan ku, dan haka ya fito yace muku wai shi manzo ne Allah ya aiko shi, ba komai ba yake nihi da wannan manzanci da ya nada kansa ya fifita akan ku ya zama shugaba ko ku zama tumabiya. Haka suka fada su manya, sun yi haka ne ko ba dan komai ba, dan hana ruwa gudu kada sauran jama'a na kasa su fahimci inda aka sa gaba. Shine yace fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, wato manyan gari waɗanda suka kafirce ma ubangiji, min qaumihi daga cikin mutanen Nuhu, sai suka fada ga jama'ar su suka ce ma haza, wannan Nuhu bai zamanto ba illa basharun, face mutum ne mislukum tamkar ku, yuridu an yatafaddala alaykum, yana nihi ne kadai ya fifita akan ku, walau sha Allah, inda Allah ya so kada a bauta ma wani banda shi, la anzala mala'ikatan, aida ya saukar da mala'ika, inda ya so a kadaita shi a cikin ibada, to aida mala'ika zai saukar a matsayin manzo ba dan adam ba tankar mu. Suka ce ma sami'ina bi hadha, mu ba mu taba shi game da wannan abinda Nuhu yake kira zuwa gare shi cewa wai a kadaita Allah a cikin ibada, suka ce mu ba mu taba ji ba, ko kuma ma sami'ina bi hadha, da dai mu ba mu taba jin cewa Allah ya taba turo wani manzo dan adam ba mala'ika ba, fi aba'inal awwalin, a cikin uwayenmu na farko mu irin wannan labari ba mu taba ji ba. suka ce in huwa illa rajulun, suka ce Nuhun nan dai bai zaman to ba face kawai wani mutum ne bihi jinna wanda ke da tabin hankali, ma'ana hauka ne ya same shi. Fatarabbasu bihi, suka ce ku jira da shi hatta hin har zuwa lokacin mutuwarsa, idan ya mutu dai ai an huta. Wannan amsar da mutanen Annabi Nuhu alaihi salam wato suka bashi a lokacin da yazo ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, kuma ba dan komai ba illa kasancewar kawai tsaurin kai ne da toshewar basira da Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu. Wai su a iya tunanin su da wautar su cewa yaya za a ce wato dan adam ya zama tun ya zama manzo daga cikin manzannin Allah, su a iya tunanin su kawai wanda ya dace ya zama tun manzo sai mala'ika, domin Nuhu suna raye da shi, suna faduwa suna tashi, aka wayi gari ya ce manzo ne Allah ya aiko shi. To su abun bai musu ba, suna ganin cewa daidai da su yake, baya da wata daraja, baya da wani matsayi duriya a kansu. Bugu da ƙari, kamar yadda ya gabata a cikin suratu Hud, cha suka yi wa mana rakatta ba aka innan lazina hum arabiluna badiyar ra'ayi wa mana ralakum alaina min fadl bal nazunnukum kadhibin, suka ce kai fa Nuhu wa mana rakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi, ba mu gaba waɗanda suka bi ka in face waɗanda suke kaskantattu daga cikin badiyar ra'ayi, waɗanda suke masu bambancin hankali, ma'ana waɗanda ba su da tsinkayen nesa, su ne homa biyanka. Su suna ganin cewa wai inda a ce manzo ne da gaske, to da manyan gari su za su karɓi da'awar shi a farko. Suka ce ba, ba mu gaba waɗanda suka bi ka face waɗanda suke kaskantattu daga cikinmu masu karamar sana'a, waɗanda ba kowa ba a gari, waɗanda suke bamaye, waɗanda ba su da tsinkayen nesa. Suka ce wa ma nara lakum alaina min fadl, ba ma ganin wani matsayi na daraja gare ku a kanmu, bal nazunnukum kadhibin, bar ma dai kai Nuhu kai da mabiyanka suka ce muna zaton maƙaryata ne, ka fito kawai ka ce Allah ne ya aiko ka. To wanda dama kuma sunna ce ta Allah, duk wani manzo da Allah yake turowa galibin mabiyansa wato mutanen da ba a ganin su da kima ne, talakawa ne da waɗanda suke miskinai, galibin manzannin da Allah yake aikowa waɗanda suke karɓar da'awarsa a farko su mai ƙauya su bi shi, waɗanda ake ganin ba kowa bane a cikin jama'a, kamar yadda Abu Sufyan lokacin da sarkin Rum ya masa tambaya da suka haɗe a can Baitul Maqdis, daga cikin tambayoyin da ya masa ya ce wai mabiyansa manyan gari ne ko kuma talakawa ne, ya ce a'a mafi yawan mabiyan shi ya ce talakawa ne, ya ce sai ya ce masa ya ce dama haka manzannin Allah suke, galibin waɗanda suke mabiyansu kaskantattu ne, ma'ana waɗanda ake ganin ba kowa ba, kamar yadda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tare da shi talakawa ne. To shi ne a nan suke nuna masa cewa wato wannan Nuhu bai zamanto ba illa kawai akwai wani taɓin hankali tare da shi, don haka fatarabbasu bihi, suka ma junansu wasiyar cewa wai su yi jira game da Annabi Nuhu ya yi abin da zai yi a tahini har zuwa lokacin mutuwarsa, in ya mutu kenan za a huta. Wannan yana nuna mana cewa faɗin bakar magana ga wanda suke masu kira zuwa ga hanya ta gaskiya, sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala game da manzanninsa. Ga yadda in kai a matsayin mai kira zuwa ga addinin Allah kana ganin cewa an faɗa ma bakar magana, an zage ka, to babu zagin da ya wuce a fidda ka daga cikin layin masu hankali a ce ma mahaukaci, kamar yadda nan farkon manzanni ne abinda aka faɗa masa cewa aka yi taɓin hankali ne tare da shi, aka cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce masa mahaukaci. Ubangiji ta'ala na faɗa wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin. To dan haka anan duk abin da mai kira zuwa ga addinin Allah zai hadu da shi na bakaken maganganu da zagi da matsin lamba, to ya zama wajibi a kan shi ya dau hakuri, kada ya gudu, kada ya ja da baya. Duk maganganun da aka faɗa ma Annabi Nuhu alaihi salam da dukka shedin da aka masa da barazanar da aka masa bai sa bai ya ja da baya akan aikin da ya sa gaba na kiran jama'a zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Sai da shekarar 50,000 yana cewa, ya ku jama'a ta, ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada, ba ku da wani abun bauta in ban da shi. Kuma a cikin wannan da'awa da Annabi Nuhu alaihi salam yake, ba maganar dare, ba maganar yini, dare da rana, kamar yadda yake cewa inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, yace ya Ubangijina na kirayi jama'a ta tsawon dare da yini, kuma ya fito fili a cikin jama'a yayi, kuma ya iske jama'a ɗaiɗaiku daga kai sai shi ya kirayi ka zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Kamar yadda yake cewa, kuma inni da'awtuhum jihara, kuma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Shine anan sai yace rabbin, qala rabbin surni bima kazzabu, yace ya Ubangijina ka taimaka bima kazzabun, a sababin karyatawar da suka yi, yace ya Allah ka taimaka mun ka agaza mu. Kaga me zamu fahimta anan? Duk lokacin da al'amari yayi tsanani, to ba mu da wata mafaka face zuwa ga Ubangijinmu. Shine anan Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da yayi jama'ar sa iya abinda suke nihi kawai kulla masa wal makirci, sun karyatar da shi, sai ya koma zuwa ga Ubangijinsa kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul Qamar, fada rabbahu anni maghlubun fantasir. Annabi Nuhu alaihi salam sai ya roki Ubangijinsa yace, anni maghlub, ya Ubangijina lalle ni an rinjaye ni, an nuna muhin karfi, yace fantasir, ya Allah ka agaza mu. A lokacin nan Annabi Nuhu alaihi salam sai ya musu mummunar addu'a ta cewa Allah ya halakar da su. Mun yi bayani kafin yayi wannan addu'a sai da Allah ya turo masa sakon cewa, nan gaba a cikin jama'ar ka babu wanda zai yi imani sai wanda ya riga yayi tuntuni. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yafalu. Ubangiji ta'ala ya ce, mun turo da sako zuwa ga Annabi Nuhu cewa daga cikin jama'ar ka nan gaba ba wanda zai yi imani sai wanda ya riga yayi, don haka fala tauta iska da ka samu damuwa da ɓacin rai game da abin da suke aikatawa. To a lokacin da Allah ya turo masa wannan sako cewa nan gaba fa ba wanda zai yi imani daga cikin jama'ar sa, a lokacin nan sai yayi addu'a yace, rabbi la tazra ala al-ardi min al-kafirin diyara, yace ya Ubangijina, daidai da zaune gishi ɗan tsaron gida shi ne ake kira da dayyar, wanda in an tafi harkoki za a bar shi ya tsare gida, shi ne ake kira da dayyar. Yace, rabbi, ya Ubangijina, roƙonka nake, la tazar, kada ka bar dayyaran daidai da mai tsaron gida, minal kafirina, wato daga cikin kafirai, alal ardi, a ban ƙasa. Yace, ya Allah, kada ka bar daidai da mai tsaron gida. Yace, innaka in tazarhu, ya Ubangijina, domin in ka bar su yudillu ibadaka, za su ringa kautar da bayinka daga kan tafarki wanda yake na gaskiya, wala yadidu, kuma ba za su haifi wani ɗa illa fajiran, sai wanda yake mai tsaurin kai ko kuma lalatacce kafara mai yawan kafirci ga Ubangijinsa. Allah ya karɓi addu'ar Annabi Nuhu alaihi salam. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce, fafatahana abwabas sama'i bima'in munhamir, sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in munhamir, wato da ruwa wanda yake mai yawan kwarara. Wa fajjarnal arda uyuna, ƙasa Ubangiji ta'ala ya ce, sai muka gudanar da ita da idanu na ruwa, sama ruwa na zuba, ƙasa ruwa na bulbula, kamar yadda ya ce, waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqlihi, a ƙarshe kenan lokacin da Allah ya gama halakar da su. Shine anan yayi addu'a yace, rabbin surni, yace ya Ubangijina ka taimaka mun ka agaza mun bima kazzabun, a sababin karyatawar da suka mu. Fa auhayna ilaihi, Ubangiji ta'ala yace, sai muka turo masa sakon anisuna ilfulka, muka ce masa, ya kai Nuhu wato kire jirgi bi ayunina a maganar mu, ma'ana muna gani abin da kake nan. Akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta ido, kamar yadda ya tabbatar ma kansa. Lafazin ayun jam'i ne wanda yake na ayi, shine yace anisna'il fulka, kire jirgi bi ayunina a gaban idanun mu, ma'ana muna ganin abin da yake gudana. Kamar yadda can yace tajri bi ayunina, jirgin Nuhu na gudana a gaban idanun mu. Ubangiji ta'ala ba makaho bane, yana da idanu guda biyu waɗanda suka dace da girman sa, wanda shi kadai ya san yanda idanunsa suke. Kamar yadda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shine yace fa auhayna ilayhi, sai muka yi masa sakon anisna il kulka, muka ce ya kai Nuhu kira jirgi bi ayunina a gaban idanun mu, wa wahayina kuma da umarnin mu, mu ne muka ce kai. Fa idza jaa amruna, Ubangiji ta'ala yace in har lamarin mu ya zo, shine halakar da mutanenka. Wa farata nuru, Ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci wato tanda, wato za ta farara da ruwa. Idan aka ce at-tanur, ita ce tanda, ma'ana inda ake gasa gurasa. An gane ku? Wannan wata hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta inda ruwan zai fara kulkula, sai da Allah ya nuna ma annabi yace fa idza jaa amruna, illa marun ya zo kenan, shine halakar da mutanenka. Ubangiji ta'ala yace wa farata nuru, a lokacin nan zaka ga tanda, wato tana kukkugar da ruwa. Fasluk fiha, a lokacin nan Ubangiji ta'ala yace masa kayi kokarin shigarwa a cikin jirgin da ka kera, min kullin, daga dukkan wata halitta, zaujaini tsunaini, ka sanya dangogi guda biyu, namiji da mace. Kaga wannan alama ce Allah ya nuna ma annabi Nuhu alaihi salam, in azabar ta kusanta kenan zai ga tanda tana bulbular da ruwa inda ake gasa gurasa. To in ya ga wannan kenan ya tabbata cewa kenan halakar da jama'ar sa ya kusanta, kuma ga abin da aka sa shi na aiki cewa yayi dukkan wasu halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi kokarin daukan dangogi guda biyu, namiji da mace, ya saka a cikin jirgi. Shine Ubangiji ta'ala yace fa idza jaa amruna, in al'amarin mu ya zo, wato shine saukar azaba. Ubangiji ta'ala yace wa farata nuru, wato zaka ga tanda tana kwarara da ruwa. Fasluk fiha, a lokacin nan Ubangiji ta'ala yace ka shigar a cikin jirgin ka, min kullin, daga dukkan halittu, zaujaini tsunai, wato dangogi guda biyu, namiji da mace, dukkan wasu dabbobi da wani kwari, Ubangiji ta'ala ya ce ya dau namiji da mace ya saka a cikin jirgin. Wa ahlaka, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ka shigar da iyalinka gaba daya, illa man sabaka alaihi alqawlu minhum, sai dai wanda fada ta azaba, wato ta yi rigaye a kansa daga cikinsu, wanda Allah ya yi alkawarin cewa shi halakkake ne daga cikinsu, daga cikin iyalin su kadai ne Ubangiji ta'ala ya tuge, yace kada ya sanya. Wanda ku aka tuge masa a nan, akwai matarsa shi annabi Nuhu, domin matarsa kafira ce, ta hadinci annabi Nuhu alaihi salam, ta hadinci Ubangijin da ya aiko shi. Haka dan shi, shi ma ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su kadai ne Allah ya tuge, amma dukkan iyalin shi annabi Nuhu alaihi salam sun yi imani da shi, in banda ɗan shi da wata matar shi, su kadai ne basu yi imani da shi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa ahlaka, ai fasluk ahlaka, ka shigar da iyalinka a cikin wannan jirgi, illa man sabaka alaihi alqawlu minhum, sai dai wanda kalima ta azaba ta yi rigaye a kansa, wato daga cikinsu, waɗannan su kada ka shigar da su. Wala tukhatibni fil ladina zalamu, Ubangiji ta'ala yace a lokacin da azaba ke mamayar su, kada ka sake kai mun magana ya kai Nuhu, fil ladina zalamu, game da waɗanda suka zalunci kansu cewa in tausaya musu. Ubangiji ta'ala yace kar ka mun magana, innahum mughraquna, lalle su ababan durmiyarwa ne a cikin wannan ruwa. Haka kuwa lokacin da azaba ta fara sauka, annabi Nuhu alaihi salam sai ya faɗa ga ɗansa, ya ce ya bunayyar kab ma'ana wala takun ma'al kafir, ya ce ya kai ɗana yace zo ka hau jirgi man tare da ku, yace kada ka kasance tare da waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, irin yanda so da kauna da tausayi yake tsakanin ɗa da mahaifi. Annabi Nuhu alaihi salam lokacin nan yake ma ɗansa magana yake cewa irkan ma'ana zo ka hau jirgi tare da ku, wala takum ma'al kafiri, kada ka kasance tare da waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, ka hallaka tare da su, kar ka zamanto haka. Mai ɗan ya faɗa sai ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni minan ma, ya ce da sannan zan taro jiki zuwa wani katon dutse in hau ƙololuwarsa, wannan dutse shi zai kare ni game da wannan ruwa na azaba. Annabi Nuhu ya ce masa la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim, ya ce a yau fa ba wanda ya isa ya kare wani game da azabar Allah illa man rahim, sai wanda Allah ya ji kanshi kawai ya saka shi a cikin wannan jirgi nawa. Wahala bainahum al-mawju, a lokacin nan kun hwante ku, sai ya sha makance tsakanin Nuhu da ɗansa. Nuhu yana kiran ɗan, kun fa sai ya zo ya sha makance tsakankaninsu, kun fa ruwa. Wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqina, dan haka ɗan sai ya zamanto daga cikin waɗanda aka dirmiyar da su a cikin halaka. To dan haka Annabi Nuhu alaihi salam sai ya roƙi Ubangijin sai ya ce ya Rabbi, ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأنت أحكم الحاكمين يقول ألوك تنا النبو نوح عليه السلام يتي يا ربي يتي يا أبنجينا. ونادى نوح ربه ألوك تنا النبو نوح دا كن فاتشام كان شيطا كان يشيطا تنشي سيتي يا أبنجينا إن ابني من أهلي, yace dana yana daga cikin iyalina. Wa inna wa'adaka al-haqq, alƙawalinka ko alƙawali ne na gaskiya, kamun alƙawalin cewa zaka tsiratar da iyalina, to dana yana daga cikin iyalina. Yace wa anta ahkamul hakim, yace ya Ubangiji na kai ne mafi hukuncin masu hukunci. Ubangiji ta'ala yace innahu laysa min ahli, ya Nuhu wannan dana ka laysa min ahli, baya daga cikin iyalinka wanda na yi alkawarin tsiratar da su, me yasa? Saboda aikin shi ba irin naka bane. Innahu amalun ghayru salih, Ubangiji ta'ala ya ce domin aikinsa aiki ne wanda yake ba na farai ba. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, Ubangiji ta'ala ya ce ya Nuhu kada ka koma tambaya ta abinda ba ka da masaniya game da shi. Inni a'idhuka an takuna min al-jahili, ni ina maka galgadi kada ka zamanto daga cikin masu wauta. Ubangiji ta'ala ya ma Annabi Nuhu wannan galgadi, inni a'idhuka an takuna min al-jahili. A lokacin nan Annabi Nuhu ya ce ya Ubangiji na a'udhu bika, ya ce ina neman tsari da kai, an as'alaka ma laysa li bihi, da zan roƙe ka abinda ba ni da sani game da shi. Ya ce wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin, yace ya Ubangiji na in har baka gafarta mun ka ji kaina, yace to ni ma zan zamanto daga cikin tabu. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala yace masa wa ahlaka, ka shigar da iyalinka a cikin wannan jirgi, illa man sabaka alaihi alqawl minhum, yace sai dai wanda kalima ta azaba wato ta yi rigaye a kansa daga cikin su, wanda Allah yayi alƙawarin halakar da su, ita ce matar Annabi Nuhu wato da ɗansa. Ubangiji ta'ala ya ce banda su kada ka shigar da su. Wala tukhatibni, Ubangiji ta'ala ya ce kar ka mun magana, fil ladina zalamu, game da waɗanda suka zalunci kawunan su da kafirci a lokacin saukar azaba. Allah ya ce kar ka mun magana su, innahum mughraquna, lalle su wato ababen duniyarwa ne. Kaga maganar da Annabi Nuhu alaihi salam yayi, Ubangiji ta'ala ya gargaɗe shi ya ce ya Nuhu, yace ina gargaɗin ka kar ka zamanto daga cikin jahilai, ma'ana masu wauta. A lokacin nan yana ya roki gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kaskanta kanshi akan wannan kuskure da ya kuma Allah ya yafe masa. Ubangiji ta'ala ya ce masa fa izastawaita anta wa man ma'aka alal fulki, in har ka daidaita kai da wanda ke tare da kai akan jirgi, ma'ana kun hau kun zauna, an gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce fa qul alhamdulillah, shi godiya ta tabbata ga Ubangijin da annabi najana min alqaumiz zalimin, ubangijin da ya tsiratar da mu game da jama'a waɗanda suke azzalimai. Ubangiji ta'ala ya lakanta masa cewa shi da jama'arsa in sun hau kan wannan jirgi sun daidaita sun zauna, iya abin da ya rage kawai sai tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce fa qul alhamdulillahi alladhi najana, ce godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsiratar da mu min alqaumiz zalimin, wato daga jama'a waɗanda suke azzalimai. Kaga wannan ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ije ma bawa azaba. Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su daga wannan azaba, don haka gode masa ya zama wajibi. Wa qur rabbi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ka ce ya Ubangiji na, anzilni munzalan mubaraka, ka saukar da ni munzalan saukarwa mubarakan wanda take ma'abuciya albarka. Wa anta khairul munzilin, kai kai ne fiyayyen masu saukarwa. Ubangiji ta'ala ya lakanta masa wannan addu'a bayan kasancewar ya gabata a cikin suratu Nuh, a lokacin da annabi Nuhu alaihi salam Ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya dora jama'arsa akan wannan jirgi, kuma ya dau dangogi biyu na miji da mace ya shigar da su a cikin wannan jirgi. Lokacin da aka hau gaba daya, shine Ubangiji ta'ala ya fada mana wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha, tafiyar jirgin shine bismillah, haka nan tsayuwar jirgin shine bismillah, bismillah majraha majriha wa mursaha, ce inna rabbi laghafurur rahim. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masa in ka hau kai da jama'arka, to ga abinda za ku fada. Shine ya ce fa izastawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki, idan kai da jama'arka kun daidaita kun zauna akan jirgin, abinda ya rage sai tafiya. Fa qul alhamdulillahi alladhi, ce godiya ta tabbata ga Ubangijin da najjana min alqaumiz zalimin, ya tsiratar da mu daga jama'a waɗanda suke azzalimai. Wa qur rabbi, ka ce ya Ubangiji na, anzilni munzalan mubaraka, ka saukar da ni saukarwa wadda take ma'abuciya albarka. Kamar yadda wasu malamai suka karanta anzilni manzilan mubaraka, ma'ana masauki kenan. Idan ka ce manzilan mubaraka, sai ya ce wa qur rabbi anzilni munzalan, munzalan ay inzalan, ya Ubangiji na, roƙonka nake ka saukar da ni saukarwa wadda take ma'abuciya albarka. Wa anta khairul munzilin, kai kai ne fiyayyen masu saukarwa. Ubangiji ta'ala ya ce inna fi zalika, kenan wannan kamar yadda bayani ya gabata, wannan ruwa sai da ya haɗe duniya gaba ɗayanta, komai sai da ruwan ya kere shi, duk wani abu da ka sani ƙasa yake sai da ruwan ya haɗe shi. Kamar yadda ya ce inna lamma ɓagal ma'u hamalnakum fil jariya, lafazin ɓaga an ciro shi ne daga abduyan, abduyan shi ne mujawazatul had, ruwan sai da ya haɗe komai ya kere shi, duk duniya sai da ya halakar da komai. Lokacin da aka sauka daga cikin wannan jirgi, kuma babu wanda ya wanzu illa kawai zuri'ar annabi Nuhu, duk waɗanda suka yi imani da shi, duk wanda annabi Nuhu ya ɗauka a cikin jirgin, ba wanda ya dure ya yi zuri'a bayan shi, sai ƴaƴan annabi Nuhu alaihi salam su kaɗai ne suka yi zuri'a. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqi, zuri'ar annabi Nuhu su ne muka maida su suka zamanto wanzu. Don haka kowa da ka gani a doron ƙasa a yau daga cikin zuri'ar annabi Nuhu alaihi salam. Shine Ubangiji ta'ala sai ya ce inna fi zalika, wato lalle game da wannan abin da muka ambata na al'amarin annabi Nuhu alaihi salam, da yanda Allah ya halakar da jama'ar da suka ƙaryatar da shi, la ayati, Ubangiji ta'ala ya ce akwai dalilai masu nuna cikar kudurata da kadaitata a cikin ibada. Wa in kunna la mutali, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun zamanto masu jarraba, wato jama'a, don haka muka jarraba mutanen annabi Nuhu, muka turo musu annabi Nuhu a matsayin manzo ya kiraye su zuwa kadaitana a cikin ibada. Suka yi taurin kai suka ki amsa masa, kuma karshensu ya kasance tabewa da halaka. Wannan jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce wa in kunna, tabbas mun zamanto, in anan bi ma'ana kad, kamar yadda ya ce fa zakir inna fa'ati dhikra ay kad nafa'ati dhikra tabbas gargadi na amfani wa in kunna ay kad kunna ubangiji ta'ala yace tabbas mun zaman tula mubtadina wato masu jarraba bayi dan haka muka jarraba mutanen annabi yau thumma ansha'ana min ba'dihim qarnan akari ubangiji ta'ala yace sannan min ba'dihim bayan halakar da mutanen annabi yau an sha'ana sai muka fari karnan wata al'umma akari na daban an gane ko ubangiji ta'ala ya faru wata al'umma ta daban fa arsalna fihim rasula wadannan al'umma ubangiji ta'ala yace sai muka aika musu da manzo na musamman minhum daga cikin su su ma daga cikin su Allah ya zabi wani ya turo shi a matsayin manzo wannan manzo yace da su ani ibudullah yace ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in banda shi afala tattaku yanzu ba za ku yi kokarin kare kanku game da azabar sa shine ku kadaita shi a cikin ibada wannan manzo kamar yanda wasu malamai suka fada suka ce shine annabi salih wasu malamai suka ce shine annabi hud amma cewa annabi hud ne shine yafi dacewa me yasa saboda duk inda Allah ya ambata kissar annabi nuh alaihi salam wanda ke biyowa baya shine annabi hud alaihi salam kamar yanda in ka dauka a cikin suratul a'raf bayan an gama kissar annabi nuh alaihi salam wanda Allah ya biyo baya da ambatan shi shine annabi hud haka in ka zo cikin suratul hud bayan an gama bayani game da annabi nuh alaihi salam abin da ya biyo baya shine annabi hud haka idan ka zo cikin suratul shu'ara bayan an gama bayani na annabi nuh alaihi salam wanda ya biyo baya shine annabi hud haka idan ka zo cikin wato cikin suratul qamar bayan an gama bayani na annabi nuh alaihi salam wanda ya biyo baya shine annabi hud haka idan ka dawo cikin suratul haqa to shine anan ubangiji ta'ala yace fa arsalna fihim rasulan sai muka aika musu manzo na musamman minhum daga cikin su shine annabi hud ani ibudullah yace ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ya ku jama'a ta malakum min ilahi ghayru ba ku da wani abun bauta in banda shi afala tattaqun shin yanzu ba za ku yi kokarin kare kanku game da azabar sa shine ku kadaita shi a cikin ibada wa qala al mala'u min qawmihi man yangari daga cikin jama'ar sa alladhina kafaru wadanda suka kafirce ma ubangijinsu wa kadzabu bi liqa'il akhirah suka karyata game da haduwa ta yinin karshe ita ce alkiyama wa atrafnahum fil hayatid dunya wadanda muka jiyar da su dadi a wannan rayuwa ta duniya duk wani abu wanda yake na ni'ima mun jaddada musu sai suka fada ga mabiya suka ce ma haza wannan manzo na ku bai zamanto ba illa basharun mislukum face kawai mutum ne tamkar ku mutum ne dan adam ne tamkar ku ya akulu mimma ta'kuluna bi yana ci daga cikin abin da kuke ci irin abincin da kuke ci shi yake ci ma'ana yanda kuke cin abinci shi ma ci yake wa yashrabu mimma tashrabuna kuma yana sha daga abin da kuke sha suka ce wala in ata'tum basharan mithlakum lalle in har kuka sake kuka bi wani dan adam tamkar ku kuka yarda cewa wai manzo ne kuka bi shi innakum lalle ku idan la kasiru suka ce yayin nan kun zamanto tabbi ma'ana an yaudare ku in dai har kuka sake kuka yarda da dan adam tamkar ku wanda yana ci kamar yanda kuke ci yana sha kamar yanda kuke sha in har kuka yarda kuka a matsayin manzo ne kuka bi shi idan la khatiru suka ce yayin nan kun zamanto tabbi ma'ana an yaudare ku haka can Allah ya faɗa bana a cikin suratul qamar suka ce abasharan minna wahidan nattabi'u suka ce yanzu kawai dan adam daya daga cikin mu ya fito ya ce mana shi manzo ne haka kawai mu bi shi suka ce inna idhan la fi dhalalin wa suqur suka ce lalle in har muka bi dan adam muka yarda a matsayin manzo ne muka bi kauya muka bi shi suka ce wallahi muna cikin fata wa suqur da tabin hankali lalle hauka ne ya same mu suka ce a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu kawai haka za a saukar masa da wahayi daga tsakankanin mu kawai a ware shi a saukar masa da wahayi suka ce bal huwa kadzabun ashir suka ce bari dai kawai tacaccen makaryaci ne ashir kuma mai girman kai ne kawai su ne yake wuce gaban mu bi shi baya to dan haka anan su wai tsabar wautarsu suna ganin cewa yaya za a yi dan adam ya zama manzo gaye yana ci kamar yanda suke ci yana sha kamar yanda suke sha kuma a ce ya zama manzo to kamar yanda su waɗannan suka faɗa ma manzansu haka su ma wato mutanen kafiran makka suka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma li hadhar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswa me yasa wannan manzo yake cin abinci irin yanda muke ci yana tafiya kasuwa irin yanda muke zuwa kasuwa wai ne ana suka ce waya saukar masa da wani mala'ika wai ya kasance mai gargadi tare da shi to shi ne anan suka ce wala in aqa'tum basharan mislakum lalle in har kuka sake kuka mika wuya kuka bi wani dan adam mislakum tamkar ku kuka yarda da cewa manzo ne innakum lalle ku idan in har kun yarda da shi a matsayin manzo la khatiruna suka ce lalle ku tafaffi ne ma'ana an yaudare ku an tafi da hankali aya iduku shi yanzu kawai ya ringa muku alƙawari yana muku kashidi yana muku barazana annakum idza mittum wa cewa ku idan kuka mutu wa kuntum turaban kuka zamantu kasa wa idzaman kuka zamantu kasusuwa kuka ruddige annakum mukhrajuna cewa wai ku za a fito da ku daga cikin kaburin ku wai a maida ku kamar yanda kuke haka kawai zai ringa muku irin wannan barazana aya iduku shin yanzu ya ringa muku barazana annakum cewa ku idza mittum wai idan kuka mutu wa kuntum turaban kuka zamantu kasa wa idzaman kuka koma kasusuwa rubdigabbu annakum mukhrajuna cewa wai ku ababan fituwa ne daga cikin wannan kasa a saki halittar ku kamar yanda kuke suka ce kai haihata haihata lima tu'adu ya nisanta ya yi nisa game da abin da ake muku alƙawari ai wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba idan ka ji an ce haihata haihata bi ma'ana ai ba'uda ma'ana ya yi nisa abin da ba zai yiwu ba abin da hankali ma ba zai ɗauka ba shi ne suka ce haihata haihata ya nisanta lima tu'adu game da abin da ake muku alƙawari tashi bayan mutuwa wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba suka ce in hiya ita dai wannan rayuwa da ake faɗa muku cewa wai nan gaba akwai wata rayuwa mai suna alkiyama suka ce bata zamanto ba illa hayatun dunya face kawai wannan rayuwa tamu da kuke gani ta duniya ita ce rayuwar da ake faɗi nan gaba na mutu wani haya da muke mutuwa mu rayu wasu su mutu wasu su rayu ko kuma uwaye da suke mutu ƴaƴa su biyo baya ko kuma na mutu wani haya da muke mutuwa mu rayu wai in ka mutu in zamani ya zamani sai a samu wani jika daga cikin jikokinka hallo sai ya aiho ka kuma ka sake rayuwa shi ma in ya mutu zamani ya yi zamani shi ma wani daga cikin jikokin shi kuma ya aiho shi wa mana hannu bi mabuti suka ce kwata-kwata mu ba ababan tadawa ba ne a gobe kiyama cewa a sakauta mana da irin ayyukanmu in muka mutu kawai mu mutu ba maganar tashi suka ce in huwa shi wannan manzo naku bai zamanto ba illa rajulun face wani mutum ne iftara ala Allahi kadhiba wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma ubangijin sai ya ce wai Allah ne ya aiko shi don haka wa ma nahnu lahu bi mu'minina suka ce mu ba masu gaskata shi bane a matsayin manzo kuma abin da yake faɗa na tashi bayan mutuwa ba mu yarda da shi ba an gane ko amsar da suka bashi suka ce in huwa wato wannan manzo bai zamanto ba illa rajulun face kawai wani mutum ne iftara ala Allahi kadhiba wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma ubangijinsa ya ce wai Allah ya aiko shi suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'minina mu gare shi ba masu gaskata shi ba ne ba mu yarda ba ba mu amince da shi ba kuma maganar tashi bayan mutuwa ba mu yarda ba qala rabbin surni bima kadzabu a lokacin nan wannan manzo annabi hudu alaihi salam sai ya ce ya ubangijina unsurni bima kadzabu taimakamun ya ubangiji na a sababin karyatawar da suka min ya Allah ka agaza mu shi ma ya koma zuwa ga ubangijin sa ya kaskanta kai cewa ubangijin shi ya taimaka masa a sababin karyatawar da aka masa kana sai ubangiji ta'ala ya ce masa amma kalilin nan kusa ba da jimawa ba da yusibi kunna nadimin za su zamanto masu nadama akan karyatawar da suka baka Allah ne ubangiji ta'ala ya turo mishi sakon cewa nan da ba da jimawa ba ubangiji ta'ala ya ce da yusibi kunna nadimin za su zamanto masu nadama kaga annabi salih alaihi salam da yayi addu'a na cewa Allah ya taimaka masa ya saukar da azaba ubangiji ta'ala ya fada ya fada ma jama'ar sa tamattu fi darikum salasata ayyam ku je ku zauna ku ji dadi a cikin gidajen ku tsawon kwana uku zalika wa'dun ghayru makdhub alkawali wannan saukar azaba alkawali ne wanda yake ba da ƙarya ba Allah ne yayi alkawalin azaba sai ta sauka kuma sai ta sauka domin yayi alkawali baya saba alkawali to haka shi wannan manzo lokacin da yayi wannan addu'a yace ya ubangiji na usurni bima kazzabu ka taimaka mun a sababin ƙaryatar wanda suka mun ya Allah ka saukar musu da azaba kana sai ubangiji ta'ala yace amma qalilin yace ma manzon nan kusa ba da jimawa ba da yusibi kunna nadimi za su zamanto masu nadama masu ciza yatsa akan ƙaryatar wanda suka ma fa akabatu musaihatu bil haq Ubangiji ta'ala ya ce tsawa ta mala'ika bil haqqi da gaskiya fa akabatu ubangiji ta'ala ya ce sai ta damke su faja'alnahum gusa'an ubangiji ta'ala ya ce sai muka maida su suka zamanto tattaka ko kace sai muka maida su suka zamanto yayi lafazin al-gusa wato shine tattaka misali yanzu a lokacin damuna idan ƙuramu suka dauko ruwa ko wani zarmu ya dauko duk wata shara zaka gani ya tattaru ta hayo sama ya kai ta tauki idan ya kai tauki tauki gaba ɗaya sai ya hure wannan tattaka sai ya maida ta gefe wannan shine ake kira da al-gusa shine ubangiji ta'ala yace fa akhazathu musaihatu bil haqqi tsawa ta mala'ika sai ta damke su da gaskiya ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yayi kuwa gaba ɗaya su suka mutu shine Allah yace faja'alnahum gusa sai muka maida su suka zamanto tattaka ma'ana sun zamanto tankar wata tattaka fa bu'dan lil qaumi zalimin ubangiji ta'ala yace turda Allah wadai lil qaumi zalimin ga jama'ar da suka zalunci kansu Allah ya musu Allah wadai kaga ya gabata a cikin suratul hud da ubangiji ta'ala ya halakar da su kai tsaye Allah ya biyo bayan su da tsinuwa a nan duniya sannan kuma da tsinuwa wanda za ta tabbata a kansu a gobe kiyama shi ne yake cewa wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyama ubangiji ta'ala yace mun bu bayan su da alatsi ne a nan duniya duk wanda aka karanta masa tarihin su sai ya musu alatsi ne haka kuma a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai la'ance su kamar yanda ya gabata sai yace ala inna adam kafaru rabbahum ku saurara lalle adawa mutanen annabi Hud sun kafirce ma ubangijinsu ala bu'dan li adin qaubihu ubangiji ta'ala yace ku saurara wato turda Allah wadai ya tabbata ga adawa mutanen annabi Hud haka su ma ala inna samuda kafaru rabbuhum ala bu'dan li samud to shine anan ubangiji ta'ala yace faja'alnahum gusa'an sai muka maida su suka zamanto tattaka fa bu'dan ubangiji ta'ala yace turda Allah wadai lil qaumi zalimina ga jama'a waɗanda suke azzalumai kuma an sha'ana min ba'dihim qurunan akari ubangiji ta'ala yace sannan bayan mun halakar da su sai muka farar da wasu al'ummu na daban an gane ku bayan Allah ya halakar da su sannan sai wasu al'ummu na daban Allah ya farar da su kaga bayan mutanen annabi Hud adawa waɗanda suka biyo baya su ne samudawa mutanen annabi Salih ma tasbiqu min ummatin ajalaha ubangiji ta'ala yace babu wata al'umma wadda take rigayar ajalinta ma'ana kafin azaba ta sauka ta rigayi ajalin wa ma yasta'khiruna kuma babu al'ummar da take jinkiri in har ajalinta ya zo kenan komai Allah ya kayyade masa lokaci din kulli ajalin kitab kenan babu wanda ya isa yirgaye ajalin sa kafin ajalin yayi ya gabaci ajalin kuma babu wanda ya isa yi jinkiri in ajalin sa yayi shine yace ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma wadda take rigayar ajalinta ma'ana kafin azaba ta sauka kafin lokacin halaka ta yi ta halaka wama yasta'khiruna in lokacin halakar yayi ubangiji ta'ala yace kuma ba sa jinkiri daidai da kyautawar ido thumma arsalna rusulana tatra ubangiji ta'ala yace sannan sai muka aiko da manzanninmu tatra suna masu bibiyar juna in wannan manzo ya wuce wannan manzo wani manzo sai ya biyo bayan shi idan wannan manzo ya wuce wani manzo kai tsaye yake biyowa baya shine ubangiji ta'ala yace thumma arsalna rusulana tatra sannan sai muka aiko da manzanninmu tatra suna masu bibiyar juna kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabu a duk lokacin da kowace al'umma manzanta yazo mata kadzabu sai su karyatar da wannan manzo wadancan sun sunnanta ma al'umman da suka biyo baya kowace al'umma da Allah ya turo manzo sai su karyatar da wannan manzo fa atba'ana ba'abahum ba'aba ubangiji ta'ala yace sai muka biya ma junansu da juna a wajen halakarwa kowace al'umma in ta karyatar da manzo ita ma sai mu halaka ta sai mu halakar da ita kamar yanda muka halakar da al'ummar da ta gabace ta waja'alnakum ahadith ubangiji ta'ala yace sai muka maida su hirar dare suka zamanto irin tatsinniya ana bada labari waɗanda suka biyo baya sai suke bada labari in an zauna a dandali kuna da labarin mutane kaza wanda Allah ya turo musu manzo kaza an halakar da su shine ubangiji ta'ala yace waja'alnakum ahadisa sai muka maida su suka zamanto kenan labarai an gane ko shine tatsinniya wadda take ta dare kenan suka zamanto labarai waɗanda suke na dare wabu'udan li qaumin la yu'minun ubangiji ta'ala yace turda Allah wadai ga jama'ar da ba sa gaskata manzannin Allah ma'ana duk jama'ar da ba sa gaskata manzannin Allah ubangiji ta'ala ya musu turda Allah wadai thumma arsalna Musa wa akhahu Harun ubangiji ta'ala yace sannan sai muka aika annabi Musa da dan uwansa Harun bi ayatina da ayoyin wa sulqanin mubin wato da hujja wadda take mabayyaniya shine farin hannu da Allah ya ba annabi Musa da sanda ubangiji ta'ala ya aika shi da dan uwansa Harun ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'aun da jama'arsa Allah ya aika ma fir'aun da jama'arsa annabi Musa da dan uwan shi Harun bi za a yi fastakbaru fir'auna da jama'arsa sai suka yi girman kai game da karbar sakon da annabi Musa ya je da shi wa kanu qauman aliin ubangiji ta'ala yace sun zamanto mutane ne waɗanda suke masu dagin kai masu girman kai masu nuna isa faqalu fir'auna da jama'arsa sai suka faɗa ga annabi Musa da Harun suka ce anu'minu li basharaini mislina yanzu kawai haka mu yi imani ga wasu mutane biyu mislina waɗanda suke tamkarun anu uminu shin yanzu imani zamu yi li basharaini ga wasu mutane biyu mislina waɗanda suke tamkarun wa qaumuhuma lana abidun alhali jama'ar su lana abidun masu bauta mana ne ma'ana masu biyayya ne gare mu fa kadzabuhuma fir'auna da jama'ar sa sai suka karyatar da annabi Musa da dan uwansa Harun fakanu minal muhlikina dan haka fir'auna da jama'arsa sai suka zamanto daga cikin ababen halakarwa ubangiji ta'ala ya halakar da su kaga anan shi ma fir'auna da jama'arsa wato iya girman kai ne ya hana su karbi sakon da annabi Musa ya zo da shi amma sun tabbata annabi Musa manzo ne wanda Allah ya turo shi domin abin da ya zo da shi ya wuce gaban da mu aya ce wadda Allah ya bashi sai da ya bashi aya ina bin daya aya tara mu'jiza tara annabi Musa sai da ya bayyana ma fir'aun gaba dayan waɗannan mu'jiza guda tara da Allah ya karfafi annabi Musa wato basu yi amfani ga fir'auna da mabiyansa iya abinda suka yi girman kai suka ki karbar sakon da annabi Musa ya ji musu da shi iya ma abinda suka fada masa cewa suka yi annu'minu li basharain mithlina shin yanzu zamu yi imani ga mutane biyu wadanda suke tamkar mu kaga suna ganin cewa wai bai dace ba a ce wai dan adam kwatankwacin sa a ce an turo shi a matsayin manzo sai suka ce wai wa qaumu huma lana abidu jama'ar su kuma alhali masu biyayya ne gare mu ma'ana jama'ar annabi Musa da Harun suna bauta ma Fir'aun yana azabtar da su suna masa da'a duk wani aiki na wahala yana kallafa musu to yaya za a yi kuma daga cikin waɗannan jama'a mutum biyu su wuto su ce manzanni ne su wuce gaba kuma a biyo bayan su ubangiji ta'ala yace fakabbahu huma sai suka karyatar da Musa da dan uwansa Harun fakanu dan haka Fir'aun da jama'ar sa sai suka zama tuminan mulkin daga cikin ababen halakarwa ubangiji ta'ala sai yace wala qad ataina Musa alkitaba tabbas mu ne muka ba annabi Musa littafi na at-taura la'allahum yahtaduna wato dan jama'ar sa ma'ana su shiryu zuwa tafarki wanda yake na gaskiya waja'alna ibna maryam kenan bayan Allah ya halakar da fir'auna jama'ar annabi Musa kuma Allah ya yi alkawari da annabi Musa ya ba shi littafi na musamman at-taura domin jama'ar sa su shiryu zuwa tafarki na gaskiya su karbi wannan littafi su yi aiki da shi waja'alna ibna maryam ubangiji ta'ala yace mun maida wato Isa dan Maryam ko kuma mun sanya Isa dan Maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa ita Maryam kin ayatan kowanne ɗaya daga cikin su aya ce mai nuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitar shi a cikin ibada idan ka kalli al'amarin annabi Isa akwai aya haka ita Maryam in ka kalli lamarinta akwai aya annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya samar da shi da uwa ba tare da uba ba haka ita Maryam Allah ya ba ta da ba tare da da namiji ya taba kusantar ta kowanne daga cikin su aya ce mai zaman kanta kuma ayar da ke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da kudurar shi cewa babu abin da yake gagarar shi shine yace waja'alna ibna Maryam mun sanya Isa dan Maryam wa ummuhu da mahaifiyar shi Maryam ayatan kowanne ɗaya daga cikin su aya ne mai zaman kanta mai nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala wa awaina kuma Ubangiji ta'ala yace mun taro su ila rabwati zuwa wani tudu zati karare wato na ƙasa wadda take ma'abuciyar matabbata inda mutum zai samu nutsuwa wa ma'in wato da ruwa wanda yake mai bubbuga shine Baitul Maqdis domin kamar yanda malamai suke faɗa a duran ƙasa babu inda yafi kusa da sama sama da wato wannan birnin Qudus an gane ko shine wuri wanda yake madaukaki shine rabuwa kenan wanda yafi kusa da wato samaniya kamar yanda yanayin ƙasa wani bangaren zaka ga dangare ne wani bangaren tudu ne to nan shine inda yafi ko ina tudu nan Allah ya taro da annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam ya zaunar da su a nan wuri ne wanda yake shigawa ga ya tudu ne wuri ne ma'abucin albarka kuma ga ruwa wanda yake mai bubbuga a nan na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك